نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muka saba tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma a yammacin nan na juma'a 5 ga watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2024 gabanin mu ci gaba da tafsiri za mu duba tambaya da take hannu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh malam wallahi ina fama da shafar fasikai azzalimai aljanun dare suna matukar cutar da wahalar dani ga mafarkai nasur kulle da almara duk daren duniya dan Allah dan girman Allah a taya ni addu'a Allah ya raba ni da su da ma dukkan sharri Allah ya biya dukkan bukatu na alheri Ahmad Isa Azare to Allah ya raba ka da wannan fitina da wannan jarrabawa a shawari da za a baka dangane da waɗannan matsaloli da kake fama da su na mafarkai waɗanda suke munana yana da kyau a duk lokacin da ka zo kwanciya bacci ka yi alwala ka kwanta da alwala sa'annan kuma idan ka zo gabanin kai bacci akwai addu'o'i da ake na bacci wanda ake kiransu afkarun nau addu'o'i na bacci ana so ka karanta ulhuwa sau uku falaki sau uku nasi sau uku sai ka shafe jikinka gaba daya sannan ka yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sirkinsa Ali dan Abi Talib Allah yarda da shi da ƴarsa Fatima Allah yarda da ita sannan kai bismika Allahumma amutu wa ahya ka karanta ayatul kursi saboda ya tabbata cikin hadisi cewar idan mutun ya karanta ta gabanin yayi bacci har ya farka shaytan ba zai kusance shi ba sannan ka karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara amana rasul har zuwa karshe sannan idan ka zo kwanciya ka kwanta ta bangaren ka na dama to insha Allah waɗannan mugayen mafarkai da kake yi da kalubale da kake fuskanta insha Allah zaka ga canji da dar ubangiji sa'annan kuma kai kokari ka kiyayewa azkaru sabahi wal masa dikiri na safe da yamma dikirin safe lokacin sa na farawa ne daga bayan sallar asubahi dikirin yamma kuma lokacinsa mafi fici, duk da wasu malamai sun ce da zarar rana ta yi zawali za a iya dikirin yamma, amma mafi ficin lokacinsa bayan la'asar gabanin faduwar rana. Haka ayar Alkur'ani ta bayyana, wasabbih bihamdi rabbika ko qabla tulu'i shamsi,
فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
الله ما أوكتين سنتيتي فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس كي تسبيه تارد غودي وأبنجدنك qabla tulu'i shamsi, gabanin rana ta fito, kenan bayan sallar asubahi gabanin rana ta fito. Wannan shine mafi ficin lokacin zikirin safi. Sannan kuma yace wa qabla ghurubiha, kai tasbihi tare da godewa ubangijinka gabanin faduwar rana, kenan bayan sallar la'asar har zuwa gabanin rana ta fadi. Duk wannan lokaci ne mafi fici na zikiri na yamma. Sannan kuma idan ka duba kaga zikirori na yamma suke da neman kariya na Allah madaukakin sarki daga sharrin duk wani abu mai sharri cikin halittun Allah madaukakin sarki. Yanzu idan mun dauki bismillahi alladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, wannan yana daga cikin zikirin da ake da safe kuma ake yi da yamma. Idan muka kula da ma'anarsa, bawa yana neman kariyar Ubangiji daga cutarwar duk wata halitta da Ubangiji ya halitta. Bismillahi da sunan Allah, allazi la yadhurru ma'asmihi, wanda da wannan sunan nasa ba abin da ya isa ya cutar da bawa. Fil ardi, shin wannan abun a ban kasa yake rayuwa, wala fis sama'i, ko kuma a sama yake. Kowane irin halitta, kowane irin mahaluki, yanzu ka ambaci sunan Allah da kawai gari kana neman ya kare ka daga sharrin duk wani abu da ya halitta cikin mutane da aljanu da shaytanu duka. Saboda haka Allah zai kare ka har kai yammaci. Saboda haka idan kai yammaci ka sake yi nan ma zai kare ka har ka wayi gari. Wannan kadan daga cikin misalai na zikirin safi da yamma wanda suna kunshe da kariya ta Ubangiji daga kuwa. Ga irin su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yadhurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi thalik. Duk wanda ya sauka a guri ya fadi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, ba abin da zai cutar da shi har ya bar wannan gurin. A'udhu bi kalimatillah, ina neman tsari da kalmomin Allah tammati waɗanda suke cikakku, min sharri ma khalaq, ya tseratar da ni daga sharrin duk abin da ya halitta. To wannan zikirin ana yin sa ne da yamma, yana cikin azkarul masa'i. Kuma annabi ya ce duk inda ka sauka, duk inda ka sauka, duk inda ka je, ka karanta wannan, ba wani abun da zai cutar da kai cikin halittun Allah har ka bar wannan guri. Saboda haka kiyaye waɗannan zikirori ɗan uwa, da dar Ubangiji za ka samu kariya ta Allah maɗaukakin sarki. Sannan kuma shawari na ƙarshe, ka yawaita karanta littafin Allah Alƙur'ani, saboda duk inda shaitan yake baya halattan inda ake karanta Alƙur'ani. Kaga shaitan kuma shi ne zai cutar da bayin Allah. To kai kuma da ka yawaita Qur'ani ba zai ma zo inda kake ba balle ya cutar da kai. Saboda haka yawan karanta, yawaita karanta Al-Qur'ani, musamman karantawa tare da lura da kula da ma'anonin ayoyin da ake karantawa. Galibi masu karanta Al-Qur'ani bakin ne kawai yake tilawar, amma zuciyar ba ta yi, kamar ya zuciyar ba ta yi, zai karanta ya wuce ba tare da ya kula ya lura da saƙon da ayoyin suka kunsa ba. To karatun Qur'ani ya fi tasiri wa bawa a yayin da yake karanta Qur'anin, kuma yana fahimtar abin da yake karantawa. Saboda haka waɗannan duka ɗan uwa, insha Allahu da yaddar Ubangiji zaka samu saukin wannan matsala ko kuma yayewarta gaba daya, domin akwai ina da misalai da yawa cikin waɗanda suka samu kalubale shigan naka makamancin naka, kuma da ikon Allah ɗan shawarwari da aka babbasu yanzu sun rabu da wannan matsala. Har bayan lokaci na kan kira in ji yaya su ce wallahi alhamdulillah wannan matsala dai da yaddar Ubangiji ta kau babu ita yanzu. To cikin ikon Allah ba wanda ya isa ya cutar da kai sai da ikon Allah. To matukar kuma kana neman agaji da taimakon Allah babu mahalukin da ya isa ya cutar da kai, Allah zai baka kariya. Abu na ƙarshe gabanin mu shiga tafsiri dangane da ciyarwa da wannan majalisi namu na tafsiri ke yi a gidan prison da ikon Ubangiji yau an fara. Kuma ƴan uwa da yawa sun sanya gudunmawarsu tsakanin kwanaki biyu zuwa uku. An samu kuɗi a hannu wanda za a iya samun damar ciyar da su na tsawon kwanaki huɗu zuwa biyar. Hatta ita kanta ƙungiyar ma'aikatan jinya wato Iman ita ma ba a barta a baya ba, ta sanya tata gudunmawar kusan naira 10,000 ta sanya a wannan asusu na ciyar da waɗannan bayin Allah. Allah ya saka mata da alkhairi. Sannan kuma an samu gudunmawa ta gurare daban-daban. Gashi kuma jiya ɗan zagawan da aka yi masu halartar tafsiri, Allah cikin ikon sa nan ma an samu kuɗin da bai gaza naira 5,000 ba. Allah ya saka wa ƴan uwa da alkhairi, ya sanya a mizani, ya sanya ya zamanto sababin shiga aljanna. Dan duk wanda ya dadada wa ɗan uwansa musulmi shi ma Allah maɗaukakin sarki zai dadada masa. Bari mu karanta asusun ajiyar wato account number ɗin kamar yadda muka saba, ga wanda ke da niyyar turo tasa gudunmawar har yanzu dai kofa a buɗe take, saboda muna fatan a ci gaba da ciyarwar har zuwa ƙarshen wannan wata mai alfarma. Allah ya karɓa daga gare mu. Asusun ajiyan shine kamar haka: Unity Bank account number kuma 0301 0137. Sunan Usman Shehu. Zan sake karantawa: Unity Bank 0301 0137. Sunan Usman Shehu. Yau cikin ikon Allah an samu an yi abinci na mutum 60, an je an kai musu, kuma gobe ma Allah kai mu. Ana fata a yi haka ɗin har zuwa dai ƙarshen wannan wata ɗin, in Allah ya ba mu iko, Allah ya ba mu dama. Yau ma ina ga babu laifi zuwa can an juma a zaga ɗin, da fatan ƴan uwa za a taimaka, Allah ya wuce mana gaba. Ajiya ayar da muke karatu a kanta, faɗin Allah maɗaukacin sarki: wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Munafukai idan an musu wa'azi, an musu nasiha kan cewar karfi barna a ban ƙasa, sai su ce ai mu gyara muke yi, innama nahnu muslihun, ai mu kawai ba komai muke ba sai gyara. Allah ya ce ala ku saurara, innahum humul mufsiduna, ai lallai su waɗannan munafukai su ne masu ɓarna. Walakin sai dai kuma la yashuruna, ba su ankara cewa ɓarna suke. Walakin la ya'lamu, walakin la yash'urun, sai dai basa ankara cewa barna suke. In ba kuma ince ba ƴan uwa, ajiya mun kawo wasu daga cikin sashen misalai da za su fito mana cewar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewar barnan suke yi tabbas barnan suke yi dan daga cikin barnar su akwai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai mun ga misali jiya na yadda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da iyalinsa sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin alqur'ani irin cutarwan su ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah yake cewa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya
wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
الله مدوكاكين سركي da kansa ya bayyana daga cikin nau'ukan barna da wadannan mutane munafukai suke akwai cutar da manzansa yace wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabi daga cikin munafukan nan akwai wadanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cutar da annabi da fatan baka wa yaquluna huwa udhun suna yi wa annabi wani irin laqabi cewa wai shi kunne ne laqabin da suke yi wa annabi kenan me suke nufi da cewa annabi kunne ne abinda suke nufi duk maganar da ka zo wa annabi da ita zai karba in ka zo masa da maganar gaskiya zai saurare ka ya karbi maganarka in ka zo masa da maganar ƙarya zai saurare ka ya karbi maganarka wannan yasa suke yi wa annabi laqabi cewa shi kunne ne kaga laqabi ne wanda yake kunshe da izgin to wannan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma sallallahu alaihi wasallam shi yana mu'amalantar mutum ne da irin abin da yazo masa da shi lokacin da aka je yakin Tabuka aka dawo daga yakin Tabuka annabi yazo ya zauna a masallacin sa ai sanya ta zuwa suna bashi uzurin ƙarya annabi sai ya karba ya ce je ka Allah maka afuwa to wannan ya ɗebe su yasa suke yi wa annabi wannan laƙabi suna ganin annabi sun dauki annabi kamar hakan suna gani ko wauta ne suna wayo wa annabi to shi yasa suke wannan laƙabi wa annabi to sai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani yace qul udhunu khairin lakum Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu cewar ai wannan kunne na annabi kunne ne na alkhairi a gare ku tunda duk abin da kuka zo masa da shi zai karba baya tuhumar ku baya muzanta ku baya kausasa musu muku harshe ai da sai in ya fahimci cewar ƙaryawa ne yazo da shi sai ya muzanta shi ya kausasa masa harshe kenan yanda annabi yake fuskantar su wannan alkhairi ne gare shi aga in haka ne bai kamata su yi masa izgini ba za su zo masa da ƙarya su yi rantsuwa annabi ya karba ya saurare su ba zai kushe su ba ba zai aibanta su ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to shine Allah ya ce ka ce musu wannan kunne da kuke izgili wa annabi da ita kunne ne na alkhairi kuma alkhairin gare ku yu'minu billahi shi yana mai imani da Allah madaukakin sarki wa yu'minu lil mu'minina kuma yana gaskata mu'minai kuma in kun zo masa da magana zai karba daga gare ku wa rahmatul lil ladina amanu minkum sannan shi rahama ce ga waɗanda suke masu imani daga cikin ku a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya tsawatar wa waɗannan munafukai yace wal ladina yu'duna rasulallahi lahum azabun alim lalle waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da azaba wacce take mai raɗaɗi to daga cikin nau'ukan barnan waɗannan mutane a ban ƙasa da Allah ya tabbatar cewar su ne masu barna suna yin ƙoƙarin tabar da muminai suna yin ƙoƙarin kau da muminai akan tafarki na da'a wa Allah madaukakin sarki akwai misali da ya faru a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Uhud shekara ta uku bayan hijira lokacin da mutanen Makka suka hada mayaka kusan mutum 300,000 da makamansu masu hatsari suka yi shirin tahowa garin Madina su zo su yaƙi annabi su ɗau fansan abin da ya faru da su a yakin Badar mun san yakin Badar ya faru shekara ta biyu bayan hijira a watan Ramadana yakin Badar kuma Allah ya bada gagarumar nasara wa manzansa. An wayi gari mutan Makka nan, mushrikan Makka nan, annabi ya ci galaba a kansu saboda an kashe manya-manya masu fada a ji a cikinsu, kusan an kashe adadin da bai gaza mutum 70 ba. Sannan kuma annabi ya samu damar kama wasu daga cikinsu a matsayin fursunonin yaki, wasu kuma suka gudu. Sannan dukiyarsu da makamansu suka zamanto ganimawa annabi shi da sahabbansa. To wannan abu ya taba zukatan mushrikan Makka. To shi ne suka fito a shekara ta uku da nufin su zo su ɗauki fansa bisa abin da ya faru bara a Badar. Suka taho da mayaka mutum 3,000 za su zo su ɗau fansan abin da ya faru. To annabi sai ya ji labarin fitowarsu, shi ne ya tara sahabbansa yake neman menene shawarinsu, shin a fita a je a tare su kar a bar su su shigo Madina ko kuma a zauna cikin Madina, dube da cewa garin Madina kewaye take da bishiyoyin dabinai, idan sun zo ba za su iya samun damar shigowa Madina da daɗin rai ba. Annabi ya ce ko da mun yi zamanmu cikin garin Madina ba za su iya galaba a kanmu ba. A yanda annabi yake fito da bayaninsa, duk da yana so ya ji shawarin sahabbansa, amma ya fi karkata a kan a zauna cikin garin Madina. To amma sai aka samu wasu daga cikin sahabbansa waɗanda basu samu damar fita yakin Badar ba, suke fatan a samu wani yaki da za su samu damar fita, saboda irin matsayin wanda suka fita yakin Badar, irin matsayin da suka samu. To wanda basu fita ba su ma suna fata yaki ya zo shigen na Badar, su ma su fita don su samu matsayi gurin Ubangiji. Su sahabban annabi da ayyukan da suke suna neman yardar Allah ne madaukakin sarki. To sai da yawa daga cikin irin waɗannan mutane suka ba da shawari wa annabi kawai a fita kar a tsaya a jira sai sun zo. Annabi ya sake maimaitawa ya ce in fa mun zauna Madina fa ba matsala. Suka ce ya Rasulullah mu fita kawai. Annabi ya ce to ba wani abu. Ya shiga gida ya shirya ya ɗauki silkensa, ma'ana garkuwa, riga da ake sawa ta yaƙi wacce in an harbo wa mutum kibiya ba za ta isa ga jikinsa ba, rigar za ta tare. Annabi ya gama shiri kenan, nan kuma a waje sahabban annabi sai suke tattaunawa tsakaninsu. Wasu daga ciki sai suke ce ma waɗanda suka dage akan annabi a fita, suke cewa kai amma kun matsa wa annabi fa. Annabi ya fi karkata fa a zauna a Madina, amma kuma kun matsa akan sai an fita. Sai suka yi nadama, sai aka tura Hamza babban annabi cewa ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce sun fasa aniyarsu, kawai ai zaman manzon Allah da sahabbansa su yi zaman su cikin garin Madina. Hamza ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce sahabbanka ya Rasulullah sun canja niyyarsu, shawarinsu yanzu da suke baka shine ai zaman mu cikin garin Madina ba sai mun fita ba. Annabi ya ce ina an makara, ya ce ma kana bi nabiyyin idza labisa la'amatahu an yada'aha hatta yunajiza, yace annabin Allah in har ya riga ya sa silken yaki ba shi halatta gare shi ya cire ta har sai an gama yaki. Sai ya ga abin da ya turewa buzu naki, yace saboda haka yanzu dole ne a fita. Annabi ya fito ana shirin fita, sai Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafukai yace ya Rasulullah kar mu fita mu zaman mu a Madina. Annabi yace za mu fita. To ya ji haushin wannan munafukin. Annabi ya fita da mutum 1,000. Can kuma ana batun cewar mutan Makka sun fito da adadi mutum 3,000 sun taho sun dimfaro garin Madina. Annabi yana tafiya da shi da sahabbansa, sun kusa isa inda dutsen Uhud yake. Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya ja burki ya tsaya. Menene dalilinsa da yasa ya tsaya? Yace annabi ya yi biyayya wa ƙananun yara wanda a gabansa aka haife su, shi kuma ya ƙi ya saurare shi. Yana nufin tunda annabi wasu sun ba shi shawari cikin sahabbansa, kuma yana ga masu ƙananun shekaru ne, kuma annabi ya saurare su. Shi kuma dattijo yana da ‘ya’ya ma matasa, amma annabi bai saurare shi ba, saboda haka shi ba zai fita yaƙin nan ba, ya fasa. Sannan kuma ba yadda za a yi ya je yaƙi ya auku tsakaninsa shi da mushrikan Makka. to sai ya samu ƴan uwansa munafukai da suka mara masa baya sai suka dawo tare da shi sai zamanto ya janye 1/3 na mayakan da annabi ya fita da su daga garin Madina kaga wannan yana daga cikin fasadin su da suke a ban kasa ya janye 1 daga cikin 3 cikin mayakan da annabi ya fita da su barnarsa bata tsaya iya nan ba sai yayi kokarin ya tabar da annabi da sahabbansa ta yaya zai tabar da su ya janye galibin mayakan da annabi ya fito da su ya koma da su Madina yanzu ya janye ƴan uwansa munafukai da wasu masu raunin imani sun shiga cikin tawagarsa yanzu ya dauki 1/3 na mayakan annabi zai koma da su Madina matsalar da barnar tasa bata tsaya iya nan ba tunda ai shi ma yana cikin ƴan Madina kuma cikin mayakan annabi akwai ƴan Madina su ne ma suka fi yawa to sai aka samu wasu kabilu guda biyu cikin kabilun mutanen Madina waɗanda su ma zuciyarsu sai ta karaya sai suka fara tunanin cewar ko za su bi wannan munafikin shugaban munafikin ne su ma su koma cikin garin Madina akwai kabilar Banu Salima wacce ta fito daga bangaren Khazraj akwai kuma kabilar Banu Haritha wacce ta fito daga bangaren Aus mun san manya-manyan kabilu ake da su na mutan Madina kabilar Khazraj da kabilar Aus to daga cikin kabilar Khazraj akwai kabilar Banu Salima da suka hada kansu za su zo su shiga cikin tawagar wannan shugaban munafikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul su ma su koma Madina su bar annabi sannan akwai kabilar Banu Haritha wacce ta fito daga bangaren Aus su ma suka kudiri aniyar su fita daga cikin tawagar annabi su zo su shiga wannan tawaga na shugaban munafukai ya koma garin Madina da su to amma su tunda ba munafukai bane waɗannan bangarori guda biyu sai Allah ya kare su da imani Allah ya ba mu labarin wannan a cikin alqur'ani idh hamma ta'ifatan
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
نعم بارك الله فيك waɗannan ayoyi da ala ramma karanta duka suna ta magana ne kan yaƙuƙuwa guda biyu yaƙin da ya auku a Uhud da kuma wanda ya auku a Badar to wannan aya ta farkon tana bayani ne akan hanyar tafiya yaƙin Uhud da kuma yanda munafiki ya so yayi tasiri ma mayakan annabi ya tabar da annabi da sahabbansa a wayi gari annabi da shi da ƴan tsiraro suka saura wanda su ne za su karasa garin gurin Uhud gurin dutsen Uhud Allah madaukakin sarki yace idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala ayayin da wasu bangarori guda biyu cikin ku kuta wagar annabi mayakan annabi wasu bangarori guda biyu yayin da suka kusa su kasa a gwiwa yayin da suka kusa su sare su koma garin Madina sai dai kuma wallahu waliyuhuma Allah shine majibincin al'amarin su sai Allah ya kare su da imanin su sai suka fasa sai suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karasa waran dutsen Uhud da mutum 700 sai zama Abdullah ibn Ubay ibn Salul nasarar da ya so ya ci bai ci ta ba duk da ya ci wani sashe na nasara amma bai ci nasarar gaba ɗaya ba saboda yanda ya so ya tabar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam annabi bai tabe ba ya samu ya karasa waran dutsen Uhud inda yakin Uhud ya faru sai zama bai ci nasara ba to wannan yana daga cikin jinsin barnan waɗannan munafukai da suke yi wa addinin musulunci. Sannan misali na ƙarshe wanda za mu ƙarƙare a kansa, wanda shi ma zai fito mana da yadda suke ɓarna wa addinin musulunci, suke ɓarna wa musulmai. Nan ma a yaƙin Tabuka da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo fita Tabuka, nan ma sun yi ta kai kawo su hana mutane fita yaƙin tare da Annabi. Kaga wannan shi ma ɓarna ne, tunda Annabi da zai je yaƙi zai je ya yaƙin ne don ɗaukakar addinin musulunci, da kuma addinin kafirci ya zama shine makaskanci, to sai suke ta kai kawo suke ƙoƙarin hana mutane su fita. Allah sai ba mu labari, amma ba su ci nasara ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce
farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil harb qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
نعم الله مدوكاكين سركي دا اكا زو فتايا كن تبوكا منافقان نسكا دنگا زاگا و سنا قوكارن هانا متالي فتا سنا كريار موسى دا بيوا. الله يتي فريح المخلفون ودن دا سكا فتايا كي تارد منزل الله صلى الله عليه وسلم suna ta murna, suna ta farin ciki, suna ta walwala bi maq'adihim khilafa rasulillah, na zaman su da za su yi a Madina su ki fita tare da manzon Allah. Saboda a lokacin fitan suna ga wahala ne, kalubale ne, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙin Tabuka a lokaci wanda yake mafi kunci, mafi tsananin lokaci, saboda lokacin ana zabga tsananin zafi na farko kenan. Na biyu kuma Annabi da zai fita ya tafi yankin Sham, mutanen nan da Annabi zai je ya tare su mutane ne masu tarin yawa, sun ninka musulmai ninkin baninkin, sannan mutane ne da suke da dukiya, suna da ƙarfin tattalin arziki, suna da makaman da sun ninka na musulmai ninkin baninkin. Sannan baya ga haka guri ne wanda yake da matukar nisa, wanda za su shafe kusan makonni biyu suna tafiya. Sannan baya ga haka ba su da isasshen guziri, baya ga haka daidai lokacin amfanin gona ya nuna, kowa Allah yake dawo da shi gida. To kaga Annabi ya fita wannan yaki a matsanancin yanayi, to su sai suka yi murna, suke farin ciki, suke annashuwa, su zauna garin Madina, su je gonakinsu, su kwaso amfani, su dawo da shi gida, suna hutawa tare da iyalansu. Annabi kuma ya fita cikin rana, ga ƙarancin guziri, gashi mutanen da zai je fuskanta sun ninka sahabbansa yawa, ninkin baninkin, kuma mutane ne da sun fi sahabbansa ƙarfi, sun fi daular musulunci ƙarfi, suna da makamai, suna da dukiya. To in suka zo, irin kulubar da suke yi wa ‘yan uwansu munafukai, da ma wanda ba munafukan ba, sai su ce la tanfiru fil harb, kar ku fita ku kai kanku kuna da bala’i, saboda ga kuna na zafin rana, ana rana, ana zafi lokacin. Sannan kuma ku je ku fuskanci takubba na abokan gaba wanda sun fi ku ƙarfi, sun fi ku yawa, za ku je ku jefa kawunan ku cikin halaka. To kaga da irin waɗannan lafuzza suka yi ta ƙoƙarin dankwafar da waɗanda suke da niyyar fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman wanda suke da raunin imani ko kuma ‘yan uwansu munafukai, suke ce musu la tanfiru fil har. To sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da martani cewa qul naru jahannama ashaddu harra, ka ce ai wutan jahannama ta fi zafi sama da wannan zafin da suke gani. Wannan zafi ne na rana wanda ba zai ƙona fatar mutum ba, amma wutan jahannama fa za ta ƙona fatar mutum, ko fatar ta ƙone ta fita daga hayyacinta, sai a sake jaddada masa wannan fatar ta sake dawowa sabuwa don ya ci gaba da ɗanɗana azaba. Shi ne Allah ya ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahuna, da sun kasance suna da fahimtar abin da yake shi ne da dai. To akwai misalai dai da yawa ‘yan uwa na ɓarnan waɗannan mutane munafukai, shi yasa Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar ya ce ala innahum humul mufsiduna, ku saurara, ai waɗannan mutane su ne masu ɓarna sai dai kuma walakin la yashuruna sai dai basu fadaka ba basu ankara da hakan ba suna ga kamar su ne masu gyara to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أنا غورين Allah madaukakin sarki yana ƙara fito mana da wata siffa cikin siffofin munafukai. Allah subhanahu wata'ala yace wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Idan aka ce musu ku yi imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani, waye yake gaya musu ba ambata ba. Ai je mun yi bayani cewa waɗanda suke musu nasihan sune danginsu ko kuma abokansu da suke zama tare da su. Suke ganin irin ɗabi'unsu ba ɗabi'u bane ta mummunai. To sai suna musu nasiha, suna musu wa'azi, suna faɗakar da su. Idan aka ce musu aminu kama amanan nasu, ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani, su waye mutane? Sahabban annabi, sallallahu alaihi wasallam. Tunda sahabban annabi sun yi imani wanda yake na gaskiya, sun yi imani wanda yake nagartaccen imani. To munafukan nan akan musu nasiha. A musu wa'azi a ce ku yi imani kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani ya imanin sahabban annabi yake sahabban annabi suna imani da baki da zuci munafukai kuma ya zu imanin su yake da su yi imanin da baki amma babu shi da zuci to sai ake musu nasiha ake musu wa'azi kuna yin imani mana irin na sahabban annabi abinda kuka fadi a baki na ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya zama irin sa ne cikin zuciyarku kar ya zama kun fade shi da fatar baka amma kuma zuciyarku babu shi shine wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas in aka ce musu ku yi imani kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi imani da zuci da baki menene martanin su qalu anu'minu kama amana as-sufaha sai su ce ha'a yanzu mu sai mu yi imani irin imanin wawaye su wane ne wawaye sahabban annabi su suke kira da wawaye me yasa suke kiran su wawaye dalilan suna da yawa dalili na farko da yasa suke kiran sahabban annabi wawaye yanzu idan mun duba mutanen makka ba sun baro garin da aka haife su ba garin da suka taso garin iyaye da kakanni garin da suke da gidajen su suke da kadarorinsu, suke da gonakinsu, suke da iyalansu, amma duk sun baro sun dawo garin Madina suna ga hakan wauta ne. Ina fata mun gane bayani. Suna ga wauta ne ka bar garinka, garin da aka haife ka, garin da ka fi wayo, garin da ka taso, garin da ka fi sani, ka bar garin ka tafi wani gari ba ko garin da baka sani ba. Dan lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira daga garin Makka suka dawo Madina, sun samu kansu a cikin matsanancin yanayi. Zazzabi suka yi tayi masarsara saboda waidan garin Madina basu san shi ba basu saba da shi ba har ma Bilal yake ba da labari cewar mu da muka yo hijira daga Makka muka dawo Madina idan mutun ya wayi gari ba zai yi tsammanin za a yi yammaci da shi ba saboda yanda zazzabi ya rufe mu gaba daya mutuwa ta fi kusa da mutun sama da igiyar takalminsa inji Bilal yake ba da labari idan mutun ya kawo dare lokaci kamar yanzu kenan baya tsammani za a wayi gari da shi saboda yanda suka samu kansa a cikin matsanancin yanayi wani ba shi da lafiya wani ba shi da lafiya wani kamar ko tashi baya iya yi to sai suka samu kansu cikin matsanancin yanayi annabi ya tausaya musu kwarai da gaske to shi yasa annabi yayi addu'a nagartacciyar addu'a wacce tun daga wancan lokaci
har kiyama ta tsaya wannan addu'ar tana bin garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah ka sanya albarka cikin wannan gari na Madina. Yanda ya ga sahabbansa sun shiga cikin matsi, sun shiga cikin matsanancin yanayi musamman wanda aka yi hijira da su daga Makka aka dawo Madina. Yace wan qulhumaha ila juhufa. Cututtuka da annoba da ke cikin garin Madina, ya Ubangiji ka dauke a cikin garin Madina ka kai su Juhufa. To shine Annabi ya bada labari cewa duk inda iyakan Madina yake akwai mala'iku suna tsare da wannan gari na Madina, annoba ba ta shiga garin Madina, kuma Dajjal idan ya zo ba zai shiga garin Madina ba. Haka Annabi ya bada labari. To sai aka wayi gari wannan addu'a da Annabi yayi wa garin Madina. Tun daga wancan lokaci da Annabi ya yi wa garin Madina addu'a har yau wannan addu'ar ta Annabi tana bin garin Madina. Yace Allahumma habbib ilayna al-madinati madinata ka hubbina li Makkata aw ashad. Yace ya Allah ka sanya soyayyar garin Madina a cikin zukatanmu da ni da sahabbaina wanda muka yi hijira daga Makka muka dawo Madina. Ka sanya soyayyar Madina a zukatanmu kamar yadda ka sanya soyayyar Makka a zukatanmu. Ka san mutum idan ya taso a garin sa dole zai zama yana son garin sa. To su mutan Makka suna son garin Makka, amma me yasa suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina? Umurnin Allah da manzon Allah. Shi yasa wannan waɗannan munafukan suke ganin su a matsayin wawaye. Suna ga in ba wauta ba ya za a yi ka bar garin da kake so, garin da ka saba da shi, garin da ka taso tun kana kankani nan ma aka haife ka, ka taso ka girma kai wayo kai gida kai iyalai ka kafu a garin rana tsaka kuma ka bar garin. Suna ga hakan wauta ne. To shine Annabi yake addu'a wa sahabbansa cewa Allahumma habbib ilaina al-madina. Ya Allah ka sanya soyayyar Madina a cikin zukatanmu. Ka hubbina li Makka kamar yadda ka sanya soyayyar Makka a zukatanmu a matsayin mu na ƴaƴan Makka. Aw ashad, ko kuma soyayyar da zaka sa ma cikin zukatanmu na Madina zama yafi soyayyar da zaka sa da ka sa a zukatanmu na Makka. Kuma hakan ya faru. Sai aka wayi gari, su dai ƴan Makka ne amma yanzu kuma sun fi son garin Madina akan garin Makka. Abinda zai tabbatar maka da haka shine duk lokacin da Annabi yayi tafiya baya gari ya bar garin Madina, idan ya dawo daga tafiya yana fara hango gidajen garin Madina zai ƙara sauri wa dabbarsa. Allah Allah yake shiga garin Madina saboda yanda yake son garin Madina. Kaga da kuma lokacin da zai hijira daga Makka ya bar garin Makka, ai tsayuwa yayi ya juyo ya kalli garin Makka yake cewa anti ahabbul biladi ilayya, wannan gari na Makka ba garin da nafi so kamar ki. To kaga daga baya kuma da ya koma ya zauna garin Madina sai ya fi son garin Madina sama da garin Makka, duk da cewa garin Makka garinsa ne, nan aka haife shi, nan ya taso, nan ya girma, nan ya yi aure, a nan ya haifi ƴaƴansa gaba ɗaya. Amma kuma sai aka wayi gari da ya yi hijira daga garin Makka ya dawo Madina sai ya zama ya fi son garin Madina. Lokacin da ya je ya yi fatu Makka ya ɗaga ƙafa wa mushrikan Makka wanda suka shiga musulunci a fathu Makka, Annabi ya daga musu kafa. Yaje yayi yakin Hunain ya dawo, sabbin musulunta ƴan Makka, Annabi ya ba su ganima mai tarin yawa. Mutanen Madina sai suka tsargu suka ce Annabi so yake bai koma Makka. Tunda yanzu an bude Makka sai labari ya koma Annabi. Sai Annabi ya tara mutanen Madina yace na ji labarin da kuke yi, abin da kuke tattaunawa tsakanin. Yace ina tabbatar muku rayuwata a Madina zan rayu kuma mutuwata a Madina zan mutu. Yace da a ce mutane za su kama wata hanya su bi, mutanen Madina su shiga rami, to zan bi mutanen Madina inda suka shiga. Anan sai ya musu addu'a yace ya Allah ka tausaya wa mutanen Madina da ƴaƴansu da jikokinsu da jikokin jikokinsu. Allahumma arhamil ansara wa abna'al ansari wa abna'a abna'il ansari. Annabi ya musu addu'a sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To su munafukai idan an ce musu ku yi imani irin imanin sahabban Annabi sai suke ga kamar imanin sahabban Annabi nan wauta ne. Me yasa suke gani wauta ne? Ta yaya za a yi mutum ya bar garinsa ya dawo garin da ba garinsa ba? Wannan na farko kenan. Sannan abu na biyu, idan an tashi ai ana zuwa ai gaba da mushrikai ko mushrikan nan zaka tarar sun fi mu'minan makamai sun fi su adadi yanzu in ka dauki yakin Badar nawa ne adadin kafirai mutum 1000 nawa ne adadin mu'minai mutum 300 to suna ga wauta ne ya za a yi 300 su je su tinkari mutum 1000 suna ga hakan wauta ne shi yasa an ce musu aminu kama amanan nasu ku yi imani irin imanin sabai su ce aminu kama amanan su fa wannan kan wawaye ne ba su san ciyan kansu ba ta ya za a yi kuku 300 wannan sun ninka kuso uku har sun dora kuma ku je ku tare su sannan sun fi ku karfi ta fiskan makami sun fi ku karfi ta bangaren tattalin arziki za su iya murkushe ku su gama da ku amma kuma ku je ku tare su ai wannan wauta ne to haka suke daukan abun to haka in ka zo yakin Uhud yanzu nan muka gama ishara akai yakin Uhud muka ce mushrikai sun fito mutum 300 annabi kuma ya fito da 1000 aka koma da 1/3 sai zama wanda suka saurar da annabi su fi 700 ba ko kasa da 700 ka gani anan ma mushrikan sun ninka dakarun annabi ninkin baninkin yanzu idan mun dauki yakin Tabuka annabi ya fita da adadi mutum 30 ko to su waɗanda annabi zai je fuskanta mun san adadin su nawa ne ya haura 100 fa adadin su ya haura 100 amma anan annabi ya fita daga garin Madina da mutum 30 to su duk irin wannan suna ga wauta ne shi yasa in aka ce musu ku yi imani kamar yadda sauran mutane suka yi imani sai su ce anu'minu kama amana sufaha yanzu za mu yi imani irin imanin wawaye wanda za su je su jefa kansu cikin halaka suna ga hakan jefa kai ne cikin halaka to su a iya tunanin su kenan suna ga hakan jefa kai ne cikin halaka sun mance cewa wannan umurni ne na Allah subhanahu wataala sannan nasarar kuma ba daga yawa bace nasarar ba daga karfin makami bane inda nasarar daga yawa ce ai da annabi ba zai nasara akan kafirai ba a yakin Badar kaga kenan idan kana neman wawaye ka same su shikenan shi yasa Allah ya ce ala innahum humus sufaha ku saurara ai wawaye kan su ne wawaye tunda sahabban annabin nan da suka yi hijira daga garin Makka suka dawo garin Madina baya suka ci ko gaba aja in suna da wayo sai su zauna su kalla su duba annabi da yabo baro garin Makka duk da garin sa ne ya dawo garin Madina baya ya ci ko gaba ya ci ya zo ya kafa gwamnati mai karfi daga karshe kuma ya je kwace garin Makka to wannan ai su ne wawaye sannan da aka zo yakin Badar shin mushrikan ne suka yi nasara kan annabi ko annabi ne yayi nasara kansu sannan yakin Tabukan ma da aka ji da suke gani cewar annabi ba shi da makamai masu yawa sannan guzurin annabi ba shi da yawa kuma dakarunsa mutum 30 zai je fuskanci dakaru wanda sun haura 100 shin da annabi ya je an kashe masa mutum ɗaya a Tabuka ko mutum ɗaya ba a kashe annabi ba kuma hakan sai ƙara annabi ɗaukaka ya ƙara wa annabi izza ya ƙara sanya kwarjinin annabi da shi da sahabbansa a idan makiya abokan gaba to kaga ai ƙarshen wauta kan ya koma gare su saboda suna ga wauta ne ya zaman to ka bar garinka wauta ne ka je ka tinkari waɗanda sun fi ka ƙarfi sun fi ka makamai sun fi ka yawa wannan duk suna ga wauta ne amma kuma nasarar daga gurin Allah subhanahu wataala ta kyau man nasru
wa man nasru illa min indillahil azizil hakim
nasarar ba daga gurin kowa take zuwa ba sai daga gurin Allah subhanahu wataala su kuma waɗannan bayin Allah sun yi imani sun sadaukar sun miƙa wuya shi yasa sai Allah madaukakin sarki yayi ta ba su nasara a gurare daban-daban sannan daga cikin dalilan da suke sa munafukai su ga cewar wai sahabban annabi wawaye ne ba su yi imani irin nasu ba suna ga ya za a yi ka taho da maƙudan kuɗaɗe ka zo kawai ka ba da shi kuma baka san ina zai biya ya tafi ba in ka bayar kuma ba za ka ga natijar ba ma'ana sha yanzu magani yanzu annabi yakan ce a yi sadaka sayyidina Umar ya je ya raba dukiyarsa biyu ya kawo suna ga hakan wauta ne ya za a yi ka je ka raba dukiyarka biyu ka kawo to in ka kawo wani riba za ka ci su a ganin ido yanda suke gani Abubakar zai je ya ɗauko dukiyarsa ɗin gurin gum ya kawo ya jibge gaban annabi annabi ya ce a Abubakar yaya haka me iyalan gaba me kabar musu sai ce na bar musu Allah da manzansa suna ga hakan wauta ne ya za a yi ka je ka tattaro dukiyanka gaba ɗaya ka zo ka kawo ka ce a yi aikin Allah to wace natija za ka fita da ita kaga wannan duka rauni ne na me na imani a ce sayyidina Usman ya dauko dirhami 1000 ya zo ya dora kan cinya annabi lokacin da za a fita yakin Tabuka suna ga wannan kaman mata adini ko asara ce to wannan yasa suke ganin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaman a matsayin wawaye to ƴan uwa idan mun kula da wannan dabi'a ta waɗannan mutane wato munafukai kallo da suke yi wa mu'minai cewa su wawaye ne ana samun masu irin wannan kallo a yau wanda zai rungume addini sai ana ganin sa kaman bagidaje kaga wannan tunani ne irin na munafukai yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rungume addini sahabban annabi da annabi ana ganin sa a matsayin wawaye to haka a yau wanda ya rungume addini ana ganin shi kamar bagidaje kamar bai waye ba haka misali kaddari mace ce za ta sa sutura sosai ta suturta jikinta ta sa niqabi sai ana ganin ta kamar yar kauye ko kuma babu wayewa tare da ita wayewa shine kije ki taba ado ki yafa gele ki fito wannan shine wayewa yanzu wanda za ta je ta sa sutura sosai wannan yar kauye ce wannan bata waye ba to wannan tunani ne irin na munafukai wanda suka yi wa sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haka zalika hanyoyi na cin haramun yanzu da yake ya zama ruwan dare idan mutum misali aka dora shi akan wani matsayi ya zamanto shi kuma yana duban lahirarsa yana tunanin haduwarsa da ubangiji ya kiyaci koda naira ɗaya ta haram sai ana ganin sa wannan wawani ya samu dama ba zai amfani da dama ba kai wannan bai san ciyan kansa ba to wannan duka tunani ne irin na munafukai wayin ka samu dama mai ka ci mana kai ma a dama da kai mana wannan tunani ne irin na munafukai mumini shi yake tunanin tsayuwarsa gaban ubangiji shi yake tunanin kwanciyarsa cikin kabari wannan dukiyar da ta shigo hannuna idan na ci ta ba halaliyata ba yaya zan samu kaina a cikin kabari idan na tsaya gaban Allah madaukakin sarki wani amsa zan ba wa ubangiji idan ya tambaye ni abin da ya shigo hannuna tunda bawa ranar tashin alkiyama kafarsa ba za ta gusa ba sai an masa tambayoyi guda hudu daga ciki yaya ya samu duk ko naira ɗaya ka samu a duniya ta yaya ka same ta ta hanyar halal ne ka same ta ko kuma ta hanyar haram sannan da ka same ta yaya kai ka badda ita duk sai bawa yayi wa ubangiji bayani in naira miliyan 10 ka samu yaya kai ka same su ya kai ka batar da su in miliyan 100 ka samu kowane naira dalla sai kai bayani gaban Allah subhanahu wataala ta hanyar haram ka samu ko ta hanyar halal sai ka bayyana wa Allah madaukakin sarki to saboda haka wasu a yau sai su ga idan kai ka samu dama kuma kana tunanin tsayuwarka gaban ubangiji kana tunanin kwanciyar kabari kacikaci dukiyar da bata halatta gare ka ba sai a dauke ka a matsayin wawa kaga wannan tunani ne na munafukai da suke cewa anu'minu kama amana sufa shin yanzu za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani ya ce ala innahum humus sufaha ku saurara ai waɗannan munafukan su ne fa wawaye sai dai inda matsalar take walakin la ya'lamu ne sai dai ba su san hakan ba ba su san cewa su ne wawayen ba sun dauka cewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi da sahabbansa su ne wawaye to wannan zai nuna muku ƴan uwa wanda ba mutumin kirki ba yakan dauki laƙabi yayi wa mutumin kirki laƙabi wanda yake na batanci laƙabi wanda yake na kushewa tunda yanzu laƙabin da suke yi wa sahabban annabi na wauta ai bata su suke yi kushe su suke to tun kafin su yi dama annabi an yi masa wannan laƙabin tun yana cikin garin makka an ce annabi boka ne mutan makka mushrikan makka sun ce shi boka ne sun ce matsafi ne sun ce mawaki ne duk kuma sai da Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani bisa waɗannan lafuzza da suka jefe annabinsa da su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani sai su ce ai mu ma duk mu'minai ne irin wa idza khalaw ila shayatinin idan sun koma sun kebe da shaydanunsu qalu inna ma'akum sai su ce ai mu kan muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una ai mu izgili muke yi wa annabi shi da sahabbansa zuwa da muke mu ce musu mun yi imani muna tare da su izgili muke musu wannan idan sun koma sun je sun tebe da shedanun su su wane ne shedanun su su ne manya manyan su jigajigan su wanda su dama ba su zo sun kasance tare da annabi ba manya manyan su cikin yahudawa wanda su dama ba su yi imani da annabi ba manya manyan su cikin mushrikai wanda su dama ba su yi imani da annabi ba dan su samu yardan manya manyan nasu kar manya manyan nasu su zarge su cewa su ma sun shiga musulunci dan su samu yardan manya manyan nasu sai su je su ce musu inna ma'akum mu ba muna tare da ku kar ku dauka cewa wai mun musulunta mun shiga addini da gaske a inna ma nahnu mustaji'una ai mu izgili muke musu zuwa da muke mu ce musu mun yi imani ba da gaske bane muna musu izgili ne kuma muna bibiyan su mu ji me suke tsarawa me suke shiryawa muna dauko labari muna kawo muku maganganu na sirri kaga kenan a cikin mutane ma akwai shedanu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa idza khalaw ila shayatinin in sun je sun kebe da shedanun su cikin yahudawa shugabannin su cikin mushrikai shugabannin su cikin munafukai sai su ce inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una kenan akwai shedanu cikin mutane akwai shedanu cikin aljani annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sallar idi yana zaune a cikin gidansa sai ya ji a waje ana sukuwa sukuwa irin wasa na doki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya leka ta taga ta window sai ya ga mutanen habasha ne suka zo suna wasanni na tsere tsere da dawaki Annabi suna zaune da matarsa Aisha, Allah yarda da ita. Sai yake ce mata, "Ya Aisha ta'ali fanzuri." Ya Aisha zo ki gani yanda waɗannan mutane suke sukuwa. Aisha ta ce sai na taso, nazo sai na dora habata akan kafadar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai zamanto ina kallon wasan waɗannan mutane ƴan Habasha da suke da dawaki, kafadata tana kan habata tana kan kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam ina kallon su annabi har ya gaji can sai ya ce min ya Aisha amma shabi'ati ya Aisha baki koshi da kallon bane saboda yana so ya je ya zauna ya huta sai ta ce a ban koshi ba saboda tana so ta ga matsayin ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta nuna wa matan annabi cewa ita fa tana da matsayi gurin annabi to annabi bai gaji ya ba ya ce Aisha na gaji da Allah ki je ki zauna ki huta a'a ya barta tai kallanta iya san ranta can tana ta kallo sai ga sayyidina Umar ya doso sayyidina Umar yana dosowa waɗannan ƴan habashan sai aka neme su aka rasa kowa ya san tai sai suka baje gurin sai yayi tsit sai annabi yayi dariya yace inni la anzuru shayatin al insi wal jinni kad faru min Umar yace kai ni na ga shedanin aljanu da shedanun mutane duk inda suka ga Umar gudu suke inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce to karashin wannan ayar da wannan munafukai suke cewa shedanun su in sun kebe da su ai mu muna tare da ku su sahabban annabi izgili muke musu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna za mu jinkirta bayani a kansa sai Allah kai mu haduwa ta gaba za mu dasa aya a nan saboda kurewar lokaci abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah gafarta mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya karɓi wannan karatu da muka yi Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah madaukakin sarki ka sanya wannan karatu da muka yi cikin kyawawan ayyukanmu a wannan wata mai alfarma ya ubangiji ka sanya shi ya zama mai amfani gare mu duniya da lahira ya ubangiji muna roƙonka da wannan karatu da muka yi ka albarkaci rayuwarmu ka sanya albarka cikin kasarmu ka albarkaci rayuwar zurriyarmu ya Allah ka karyar mana da farashi Allah ka sassauta mana rayuwa abubuwan da suka fi karfin mu ya ubangiji ka iyan mana abubuwan da ba za mu iya ba ya ubangiji ka iyan mana masu bukatu na alkhairi a cikin mu ya ubangiji ka biya musu bukatun su waɗanda suke da matsaloli da damuwoyi ya ubangiji ka yaye musu Allah ka sa ƙarshen maganar mu ya zama la ilaha illallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.